This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 15 ga watan Fabrairun shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya an soma wani yunkuri na sauya tsarin shugaban kasa mai cikakken iko a majalisar dokokin kasar. To sai dai masana na ganin cewa ba wannan ce matsalar kasar ba.
Halin 'yan siyasa ne da halin 'yan kasa su kansu da abin da suke bukata su ga 'yan siyasa na yi ne shi yasa muke da wa'annan matsalolin.
A bangare daya kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wani taro da dukkan gwamnonin jihohin kasar domin tattauna yanayin da kasar take ciki. Jakadan Faransa a jamhuriyar Niger ya jaddada wa majalisar dokokin Faransa zargin hannun tsohon shugaban Niger din Muhammadu Isuhu a biyun mulkin da sojoji suka yi a kasar.
Ya gwada cewa kaman tunda shi shugaban yana iya ce ma sojojin da suka yi juyin mulki ku ce a tsaida abu kuma a tsaida kenan tsakanin su akwai.
To za ku ji cikakkun rahotannin har ma da shirin yanayi da muhalli. To amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. A yau Alhamis ne kotun kolin India ta yi watsi da tsarin nan na bayar da tallafin kudaden gudanar da zabe wanda aka kwashe shekaru 7 ana amfani da shi wanda ke baiwa mutane da kamfanoni damar bada tallafin kudade mara adadi ga jam'iyyun siyasa ba tare da sun bayyana sunansu ba. Ana kallon matakin kotun a matsayin koma baya ga jam'iyyar Bharatiya Janata ta Prime Minister Narendra Modi wacce ta fi kowace jam'iyya cin gajiyar tsarin wanda ta bullo da shi a shekarar 2017. Yan adawa da kungiyoyin fararen hula sun kalubalanci tsarin da ake kira electoral bonds bisa hujjar cewa hakan yana hana jama'a 'yancin sanin waɗanda suka baiwa jam'iyyun siyasa tallafin kuɗaɗe. A tsarin mutum ko kamfani na iya siyan takardu masu daraja na bond daga bankin jiha na kasar India tare da bayar da su ga wata jam'iyyar siyasa bisa radin kansu. Kasashen China da Russia sun kara karfafa haɗin gwiwar su a cikin 'yan makonnin nan inda shugabannin kasashen biyu suka sha alwashin ci gaba da yin mu'amala ta kud da kud inda jakadan China a Russia ya bayyana shirin shugaban Russia Vladimir Putin na kai ziyara China a wannan shekara. A yayin ganawarsa ta wayar tarho a ranar 8 ga watan Fabrairun nan, shugaban China Xi Jinping da Putin sun nuna jin daɗin su kan zurfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a fannoni daban-daban, kuma sun soki abinda suka kira katsalandan ɗin da Amurka ke yi a harkokin sauran ƙasashen waje. Ukraine ta faɗa a yau Alhamis cewa wasu jerin harin makamai masu linzami da Russia ta kai kan wasu yankuna na ƙasar Ukraine sun jikkata akalla mutane 6 tare da lalata gine-gine da dama. Har ila yau makamai masu linzami na Russia sun kai kai ciki babban birnin Ukraine inda jami'ai suka ce dakarun tsaron sama sun harbo dukkan makaman kuma ba a samu rahoton jikkata ba. Kafofin yada labarai na ƙasar Lebanon sun rawaito cewa a yau Alhamis adadin fararen hular da suka mutu sakamakon hare-hare biyu da Isra'ila ta kai ƙasar Lebanon ya ƙaru zuwa 10, waɗanda suka zama mafi muni a cikin sama da watanni 4 da aka kwashe ana musayar wuta a kan iyakokin ƙasar. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta lashe takobin mayar da martani kan hare-haren da aka kai a birnin Nabatiya da wani ƙauye da ke kudancin ƙasar. Sa'o'i kaɗan bayan harba wasu makamai daga Lebanon da suka hallaka sojan Isra'ila. Yawan adadin mutanen da suka mutu a harin na nuni da wani gagarumin sauyi a cikin sama da watanni 4 na musayar hare-hare na yau da kullum da ake yi a kan iyakokin ƙasashen tun bayan ɓarkewar yakin Isra'ila da Hamas a Gaza a ranar 7 ga watan Oktoba. An umarci ma'aikatan birnin Bangkok da su yi aiki daga gida don gujewa gurɓacewar iska yayin da wani mummunan hazo ya mamaye babban birnin ƙasar Thailand a yau Alhamis. Hukumomin birnin sun nemi haɗin kan masu ɗaukar ma'aikata don taimakawa a birnin da ke da kusan mutane miliyan 11 don gujewa gurɓataccen yanayi wanda ake sa ran zai ci gaba har zuwa gobe Juma'a. Shafin yanar gizo na hukumar sa ido kan gurɓatacciyar iska IQAir ya sanya Bangkok a cikin birane 10 da suka fi fuskantar matsalar gurɓatar muhalli a safiyar yau Alhamis. Hukumar IQAir ta ce gurɓacewar ta kai matakin PM2.5 mafi haɗari, wacce burbushinta zai iya shiga cikin jini fiye da sau 15 a matakin da hukumar lafiya ta duniya ta gindaya.
Zara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. A Najeriya, kungiyar 'yan majalisar wakilai 60 ta fara wani yunkuri na kawar da tsarin mulkin shugaban kasa mai cikakken iko da kasar take kai, tare da neman komawa tsarin majalisa da aka taɓa amfani da shi a kasar a lokacin jamhuriya ta farko. To sai dai kuma manazarta lamuran siyasa na bayyana ra'ayoyi mabambanta kan wannan yunkurin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana.
Wannan kuduri idan ya samu karbuwa, kungiyar tana so a fara aiki da shi ne a shekara ta 2031. Daya cikin ƴaƴan kungiyar kuma wanda ya kawo kudurin a majalisar, Abdul Samad da Suki, yayi karin haske.
Mun san muna da alama cewa da yadda Allah yake da cewa wannan zai mun aiki, amma muna so ƴan Najeriya su shigo cikin mu a tattauna abubuwan nan, sannan tare da su mu zo mu samu dokar da za ta yi mana aiki a Najeriya da tsarin zai mun aiki a Najeriya. Ga wannan tsari shine tsarin da muka sama tun lokacin su Sardauna ya muna aiki, amma tun aka bashi har yanzu mun kasa gane kanmu a matsayin mu ɗan Najeriya, sai muka ce gara mu koma mu abin da yayi muna da wanda ke ta samu cikin wani ne.
Amma ga kwararre a fannin siyasa da diplomasiyan ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, yana ganin ba wannan shine matsalar da Najeriya ke fuskanta a yanzu ba.
Matsalar Najeriya ba matsalar tsarin mulki da ake amfani da shi bane. Tabbas akwai tsarin mulki kala-kala da ake tafiyar da mutane miliyoyi ko kusan biliyoyi a cikin duniya. Alal misali a tsarin mulki irin na wannan da ake magana a kai na parliamentary, na 'yan majalisa masu cikakken iko da suke zama ministoci, su zama su ne prime minister, su ne da gwamnati a hannunsu. Akwai wannan, akwai na shugaba mai cikakken iko wanda sai dai wato gwamnatinsa ta zo ta yi bayani a majalisa, amma 'yan majalisa ba su suke tafiyar da gwamnati a yau da gobe ba. Amma akwai ragowar tsarukan mulki kala-kala. Ai, Faransa ma ita ta haɗa tsarin mulkin shugaba mai cikakken iko, ta kuma ɗauki tsarin mulki na majalisa mai cikakken iko yana tafiya. Akwai komonsanci ana yin sa, wanda shi jam'iyya ɗaya ce kawai a nan majalisa take, a nan komai take, jam'iyya ce take tafiyar da ƙasa. Akwai na sarakuna su Dubai, su Abu Dhabi da sauransu.
Gaskiya halin mutane ne, halin 'yan siyasa ne, da halin 'yan ƙasa su kansu da abin da suke bukata su ga 'yan siyasa na yi ne, shi yasa muke da wa'annan matsalolin.
To sai dai fitacciyar 'yar siyasa daga jihar Kano, Hajiya Mariya Ibrahim Baba, ta ce tana goyon bayan yunkurin 'yan majalisar.
Wannan tsarin tafiyar da shugaban ƙasa mai cikakken iko da muke tafiya a kansa shekara aru-aru, kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Na ɗaya tana da tsada, ana kashe kuɗi, ana narkar da kuɗin bayan Allah, kuɗin 'yan Najeriya ba biyan bukata.
Abin jira a gani shine yadda majalisun jihohi za su ɗauki wannan ƙudurin idan majalisar ƙasa ta miƙa musu kafin a kai ga aiwatarwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Washington DC.
Ta gaida Madina Dauda. Nan gaba kaɗan za mu koma Najeriya. To amma kafin nan, bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda jakadan ƙasar Faransa da aka kora daga ƙasar, Sylvain Ete, ya gabatar da wani bahasi a gaban majalisar dokokin Faransar, inda ya jaddada irin rawar da ake zargin tsohon shugaban ƙasar Niger Isuhu Muhammadu ya taka a juyin mulkin da sojoji suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023. Wakilin mu a Yamai Sulemu Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
A zaman da kwamitin tsaron majalisar dokokin Faransa ya gudanar a Sirce ne jakadan Faransa wanda hukumomin mulkin sojan CNSP suka kora daga Niger Sylvain Ité ya amsa tambayoyi game da zahirin abubuwan da ya sani dangane da koma bayan diplomasiyar da Faransar ke fuskanta a kasar musamman daga ranar da soja suka kifar da gwamnatin Mohamed Bazoum. Sylvain Ité ya jaddada zargin tsohon shugaban kasar Niger Muhammadu Issoufou da hannu a juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Dan jaridar kasa da kasa mazaunin Faransa Dr. Sadiq Abba ya karanta rahoton zaman majalisar da sai a wannan makon ya bayyana fili.
Yace lokacin da aka kai ma ambassador kin kwari shugaban kasar Faransa shi Emmanuel Macron da kanshi ya kiraye tsohon shugaba yace ka tsaye da wannan abu. Yace minti 10 bayan sun yi magana da shugaba Issoufou sai Salif Modi da kanshi ya zo da gauga yace ma mutane su tsaye da abin da ake yi. Ya gwada cewa kaman tunda shi shugaba yana iya ce ma sojojin da suka yi juyin mulki ku ce a tsaida abu kuma a tsaida kenan tsakaninsu akwai jakadar kasar Faransa gaban majalisa ya fito ya zargi shugaba Issoufou da cewa akwai cikin juyin mulki lalle wannan abu bane
wani na hannun daman shugaba Issoufou wato Alhaji Asmanu Muhammadu da ke mai da martani ya kwatanta bayanan na jakada Sylvain Ité a matsayin maras tushe irin na wanda ya rasa tudun dafawa inji shi
in suna da labarin za a yi juyin mulki kuma har da shugaban kasa Issoufou Mahamadou Tchiki mu yi hana su gaya ma Bazoum da cewa za a yi mai juyin mulki ya kame waɗanda za su yi mai juyin mulki saboda haka zance ne ina na mutane wanda yau ba su da makama a cikin ƙasarmu ba su da makama a cikin Afirka ko wacce ƙasa daga cikin Afirka ko da waɗannan mutane ake a cikin ƙasar sanmu saboda haka shaci faɗi ne irin zance na mutanen da ke son su ka hartsani a cikin kasar sanmu.
Sabani kan batun gudanar da harkokin man fetur a wani lokacin da kasar ke gabda soma fitar da shi zuwa kasuwannin duniya da maganar yaƙi da cin hanci wanda hamɓarariyar gwamnatin ta sa gaba na daga cikin dalilan da Sylvain Ité ya ayyana a matsayin mafarin wannan juyi. Jagoran kungiyar Rezo Esperance Bashar Muhammad na ganin buƙatar ɗaukan zarge-zargen jakadan da muhimmanci.
Ana iya kyaukyawan zaton cewa abubuwan da ya gayi ana iya samun kamshin gaskiya ciki amma kuma ana iya alura da cewa shi ma sai ta yi cikin maganganun shi akwai manuhohin siyasa game da yadda su sojojin suka bijire ma kasar Faransin.
Sai dai daya daga cikin jagororin kungiyoyin fafutukar kinjinin siyasar Faransa a Afirka bugo da kari mamba a kungiyoyin Front Patriotique masu goyon bayan hukumomin CNSP Bana Ibrahim ya ce akwai bukatar takatsantsan kan furucin na mutunan da aka yi watsewar baran-baran a tsakaninsa da makuntan Niger.
Muna tuna ma mutane da Sylvain Ité shi ya nuna kiyayya na Niger kenan ba mutum bane da mu ya kamata abin da ya gayi ya dauki hankalinmu.
Sake farfado da zargin hannun Muhammadu Issoufou wajen kifar da abokin tafiyarsa na shekaru sama da 30 na zuwa a wani lokacin da wasu rahotanni ke cewa tsohon shugaban kasar ta Niger ya tafi kasar Habasha a cikin daren Laraba da nufin halartar taron ZELICAF ko AFCTA. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tawage da Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma za mu koma Najeriya inda shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya gudanar da wani taro da gwamnonin jihohin kasar inda suka tattauna kan yanayin da 'yan kasar suke ciki na tattalin arziki da tsaro ciki har da yiwuwar kafa 'yan sandan jihohi. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Wannan taro da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi tare da gwamnoni na Najeriya ya zo ne akan gaba kuma akan bukata domin yawan korafe-korafe da cece kuce da har da zanga-zanga da ta bazo cikin sassa daban-daban na Najeriya akan maganar tsadar rayuwa da matsaloli na tsaro ya tada gwamnatin hankali wanda ya zama wajibi a gudanar irin wannan taron domin a haɗa ƙarfi da ƙarfe a haɗa kai tsakanin gwamnatin tarayya da ta jihohi na ɗaukar matsayi na bai ɗaya domin a tunkari wannan matsala a warware ta. Kamar yadda ministan yaɗa labarai na Najeriya Alhaji Muhammad Idris yake bayyana wa manema labaru bayan da aka kammala wannan taro da shugaban ƙasa da gwamnoni, magana ce ta an baiwa wani kwamiti dama ya duba yiwuwar kafa rundunoni na 'yan sanda a jihohi wanda za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da runduna ta 'yan sandan Najeriya inda yake cewa
lalle ne ɗan Najeriya su sani cewa gwamnati ba ta tsaya ta ga cewa an ci gaba da irin wannan wahalhalu da ake ciki ba, kuma ta zauna musamman ma abubuwan da suka shafi ƙarancin abinci da ake da shi. Idan Allah ya yarda, gwamnati ta ɗauki matakin da zai zo ƙarshe.
Ministan yaɗa labarai na Najeriya kenan Idris Muhammad a tattaunawa da yayin da manema labaru a fadar gwamnati. ‘Yan ƙasa yanzu sun sa ido su ga irin mataki ko haɗin gwiwa da za a samu tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatoci na jihohi domin tinkarar matsalar yunwa da rashin ayyukan yi da tsadar rayuwa, wanda babu shakka kamar matsalolin tsaro su ne suka haddabi al'ummar Najeriya baki ɗaya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. To masu saurare, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba, wato yanayi da muhalli.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli na wannan makon, inda zamu yi nazari akan tasirin amfani da makamashi mai tsafta.
Kowannen su, duk da yake ba a gajeren zango ba, don komai ai ba cikin gajeren zango ya fara babu kuɗin da muke bukata ba.
Haɗakar bunƙasa harkokin sauyin yanayi a Najeriya.
Idan aka shuka itatuwa da yawa, akan tattara aikin da suka yi wurin rage wannan iska.
Kuma matakan rage gurɓataccen iska a Ghana.
Nufin harajin nan kenan, wato ya tsaftace muhalli wurin iskan hayaki.
Sunana Aisha Mu'azu. Kamar yadda mai yiwuwa aka ji a cikin shirin yanayi da ya gabata, inda shugaban majalisar sauyin yanayi ta Najeriya Dr. Salisu Dahiru ya yi bayani a game da wata haɗaka da ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP. Na ɗora da yiwuwa Dr. Salisu Dahiru tambaya a game da irin gajiyar da Najeriya za ta ci daga wannan haɗaka, sai ya ce:
Akwai alfanu masu ɗan yawa. Na farko, akwai koyarwa da kuma wayarwa jami'an gwamnati, masana'antu da kuma ɓangaren ƙungiyoyi masu zaman kansu. Cikinsu akwai masu hada-hadar hannun jari da kuma waɗanda suke samar da kuɗi domin a saka jari wurin aiwatar da manya-manyan ayyuka. Kamar a ce tunda an san dazuzzuka suna rage ainihin iskar nan na carbon dioxide wanda ke jawo ɗumaman yanayi, to idan aka shuka itatuwa da yawa, akan tattara aikin da suka yi wurin rage wannan iska, sannan a mai da shi ya zama kaman wannan hannun jari da za a iya saidawa a wannan kasuwa. Na biyu, mutane kuma da suke hada-hadar kasuwanci da kuma kamfaninnika za su gane irin hanyoyi da za su bi da kuma matakai da ya kamata su ɗauka domin shiga wannan cinikayya don samun kuɗaɗen shiga. Kuma ta wannan hanya akan sami hanyoyi na gudanar da ayyukan raya ƙasa da taimakawa tattalin arziki.
Madalla. Shi kuma Alhaji Lawal Yakubu Gada, babban sakataren cibiyar kare muhalli ta Africa Foundation for Environmental and Climate Change, wanda ya yi bayani a game da mahimmancin makamashi mai tsafta, ya bayyana cewa makamashi mai tsafta shi ne jigo nan gaba wanda ke da yawan tasiri a fannoni daban-daban.
Kamar yadda mai yake da tasiri, haka waɗannan makamashi masu tsafta suke da tasiri, domin suna da rassa daban-daban waɗanda za su samar da kuɗi ne, wato value chain nasu. Dukkaninsu waɗannan guda biyar da na gaya miki, kowannensu duk da yake ba a gajeren zango ba, don komai ai ba cikin gajeren zango ya fara babu kuɗin da muke bukata ba. To makamashin masu tsafta, yanzu dai manzantannin da nake da ke, sai ga sola dai ta fara zama kusan gidan kowa saboda wuta da bata wadata. To kuma kuɗi ake sawa ana siyo shi. To idan aka ce muna yin waɗannan, sai ga kuɗaɗen nan duk a Najeriya za su fita.
Madalla. A ci gaba da yunkurinta na tabbatar da tsaftar iskar da ake shaƙa a ƙasar Ghana da kuma kare lafiyar muhalli, hukumar tattara kudaden shiga ta Ghana ta kaddamar da dokar haraji ga masu amfani da wani rukunin motoci da babura dake fidda hayaki, inda wakiliyar muryar Amurka a Accra ta hada mana rahoto kan wannan mataki da kasar ta dauka.
Kasashe 27 a duniya suke karban harajin mummunar iska da ke fita a motoci da babura tun daga shekarar 2019, sannan kuma kasashe 64 ne suka kafa wani tsari na karban farashin mummunar iska don magance sauyin yanayi. Kasashen sun hada da Afrika ta Kudu, Sweden, Burtaniya, Korea da Denmark da dai sauransu. A nan Ghana kuwa hukumar karban haraji ta kasa ta saka dokar biyan haraji daga cedi 75 zuwa 300 kwatankwacin dalar Amurka 5 zuwa dala 25 akan motoci da babura. Hukumar ta bayyana cewa mutane da ke da alhakin biyan harajin hayaki dole ne su kammala aikin rajistan ababen hawansu, sannan ta shafin ghana.government ne kawai za su iya biyan harajin a duk shekara. Masu amfani da motoci da babura sun bayyana rashin jin dadin su akan wannan harajin.
Sunana Abdul Wahab. Gaskiya wannan sabon haraji da gwamnati take kiro akwai matsala, inda musamman amma masu amfani da motoci da kuma babur kuma an nuna wannan daya amfani da ita ne wurin yaki da ake na yanayi, musamman ma masu fidda hayaki musamman kamar motoci da babur. Dai haka akwai kudade da dama da ake ba kasashen Afirka domin a wannan yaki.
Sunana Abbas Caesar Melekami, the only banda boy. Amma bin ni na gani ma'aikatan gwamnati manya-manya da kamfanoni ganin ke suka mamaye mu kasan mun ga irin hayaki da kone-kone da suka yi, su dai ba je da shi a kansu ba. Ni da kokari na da iya gurguru da zufata ayi injin sai mota na kai ne, baka kawo wani motar ne da aka gwada mini cewa wannan ya kama mu duka amfani, cewa wannan bai bada hayaki, injin saya a rage mini farashin sa. Yanzu nan katiba ni na wanga saboda hayakin da ke fitowa aka kawo na haraji ka dibiya. To yanzu na ji wannan motar na wani ciki ne ke ka bani gwamnati, koda ma namun ga da karbi ne yaso mu kare wani abu ke ne mu samu wannan kudin nan, ba kai wannan ba.
Malam Imran Ashiru Dikeni, masanin tattalin arziki, ya ce akwai dalilai da ke sa gwamnati ta karbi haraji.
Misali, gwamnati na ya dora haraji kan waton sigari saboda ya bar sigari yayi tsada. Dan yayi tsada zai hana mutane si. Gwamnati zai kawo domin ya hana mutane amfani da motoci da suke kawo ayakin da zai bata yanayin mu duka. Saboda ana so a inganta rayuwar, saboda shi nufin harajin nan kenan. Wato ya tsaftace muhalli wurin iskan ayaki. Saboda shi idan kin duba nufin harajin abu ne da ke da amfani da ke da kyau.
Malam Jafaru Dankobiya, mataimakin daraktan binciken yanayi da abinci, ya yi sokaci akan abubuwa da ke haifar da mummunar yanayi.
Abu mai muhimmanci shine farko, ilimin kimiyya ya bari mun san cewa itacina ko daji su suke da wannan iko kama waɗannan gurbatattun iska, sa'annan kuma suna fidda iska wanda bil'adama ko rai ke nema ya iya yi rayuwa. Shi yasa da a ce ana neman gyara nan gaba, to abun da ya cancanci gwamnatin Ghana yayi shine ya sa himma a wurin yaki da kada itacuna saboda neman gold. Babban matsala shine a mu kungiyanmu mun gaya ma gwamnati da 'yan kasan Ghana cewa man da muke amfani da shi a nan kasan Ghana da sauran kasashen Afrika, musamman kasashe a yammacin Afrika, muna da matsalan gurbatattun mai wanda suke da manya-manyan sinadiran da ke bata ma mutane rayu, yake bata mutane motoci, sa'annan yake kawo mana dumamar yanayi mai tsanani.
A bangare ɗaya kuwa, wata sanarwa da hukumar kula da muhalli ta fitar ya bayyana cewa bana Ghana za ta huskanci huturu mai tsanani wanda ke ɗauke da gurɓatacciyar iska saboda sauyin yanayi, inda hukumar ke kira ga duk jama'an ƙasa da su ɗauki matakin kare kansu. Daraktan kula da yanayi a Ghana, Harry Kobuna Kokofu, ya bayyana abubuwan da ke haifar da gurɓatacciyar yanayin.
Our own human activities are major contributors or major drivers to the situation we have on our hands.
Ayyukanmu na ɗan adam su ne manyan abubuwa da ke bada gudunmuwa ga halin da muke ciki yanzu. Wannan ya hada da kona duk wani nau'i na kayan aiki, tayoyin motoci da ake konawa, bugu da kare, dafa abinci na gida da masu amfani da itace, wurin girke-girke, ciki har da gasa kifi da sauran ayyuka da suka danganci hakan. Duk ajandan nan yana kan motoci masu fitar da gurbatacciyar hayaki, kuma duk za ku amince da ni cewa kashi biyu cikin uku na motocinmu suna fitar da hayaki sama da iyaka.
At the allowable limit.
Ita kuwa daraktan kula da cibiyoyin lafiya a Ghana, Mary Ehram Ashinu, ta ce masu fama da cutar asma, fuka da duk wata cuta da ke damun huhu suna da yiwuwar sake kamuwa da cutar wadda magance ta.
Air pollution causes harm to virtually every organ of the body.
Gurbatacciyar iska tana lani ga kusan kowace gabar jiki, ko da yake farkon wurin shigan yawancin shi ne sashin numfashi. Don haka a cikin huhu yana haifar da cututtuka masu kumburi da yawa, yana haifar da asma, amma kuma mun san cewa za su iya fita daga hanyoyin numfashi zuwa magudanar jini na dan Adam. Kuma da zarar sun yi hakan na nufin za a iya zuwa wasu gabobi da ke karban jini, da haka yana iya haifar da cututtuka a cikin zuciya, a cikin kwakwalwa da ko'ina. Kuma hakan yana nufin cewa akwai ƙarin haɗari ga lafiyar mutum da lafiyar jama'a. Da ƙarshe dai, Indus Quality Air, wato cibiyar kula da ingancin iska mai na'urori masu auna frequency sama da 10 a duk faɗin ƙasar Ghana, ta ce babban birnin Ghana, Accra, tana ɗauke da gurɓatacciyar iska mafi muni wadda ya zarce na Mumbai a ƙasar India da Wuhan na ƙasar Sin. Hawa Abdulkarim Yanfaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Mai sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa har ya kai ga nasarar wannan shirin, musamman ma Hawwau Abdulkarim a ƙasar Ghana, da kuma waɗanda kuka ji muryoyinsu, Alhaji Ali Lawal Yakubu Gada da Dr. Salisu Ɗahiru, sai kuma Julie Lathers Gresham ta daidaita mana sauti.
Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama.
Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau Alhamis ne kotun kolin India ta yi watsi da tsarin nan na bayar da tallafin kudaden gudanar da zabe, wanda aka kwashe shekaru 7 ana amfani da shi, wanda ke baiwa mutane da kamfanoni damar bada tallafin kudade mara adadi ga jam'iyyun siyasa ba tare da sun bayyana sunansu ba. Kasashen China da Russia sun kara karfafa haɗin gwiwar su a cikin ƴan makonnin nan, inda shugabannin kasashen biyu suka sha alwashin ci gaba da yin mu'amala ta kud da kud, inda jakadan China a Russia ya bayyana shirin shugaban Russia Vladimir Putin na kai ziyara China a wannan shekara. A yayin ganawarsa ta wayar tarho a ranar 8 ga watan Fabrairun nan, shugaban China Xi Jinping da Putin sun nuna jin dadin su kan zurfafa haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu a fannoni daban-daban, kuma sun soki abinda suka kira katsalandan din da Amurka ke yi a harkokin sauran kasashen waje. An umarci ma'aikatan birnin Bangkok da su yi aiki daga gida don gujewa gurɓacewar iska, yayin da wani mummunan hazo ya mamaye babban birnin ƙasar Thailand a yau Alhamis. Hukumomin birnin sun nemi haɗin kan masu ɗaukar ma'aikata don taimakawa a birnin da ke da kusan mutane miliyan 11 don gujewa gurɓataccen yanayi, wanda ake sa ran zai ci gaba har zuwa gobe Juma'a.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Lathers Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Kilia Williams. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.